A yayin zaman dirshan din da matan jam'iyyun adawa suka gudanar a kofar cibiyar jam'iyyar NDR canji da nufin matsawa hukumomi lamba danganin sun sallami shugabannin yan adawar da aka kulle a kurkuku a makon jiya. Jami'an tsaro sun yi amfani da hayaki mai sakwalla don tarwatsa dandazon waɗannan mata. Kafin daga bisani su yi awon gaba da wasu shugabanninsu. Alhaji Dudu Rahama, wanda ya shafa kwanaki uku a hannun 'yan sandan farin kaya kafin a sallame shi a jiya, ya yi tur da faruwar wannan al'amari a ƙasar demokradiyya.
Waɗannan sani akwai madam Bayar, akwai madam Mai Zama, akwai madam Zainabu Abani, wanda aka bayani list ɗinsu su ne waɗannan waɗanda aka kama. Kuma ai idan ƙasa ta wahala, mace ita ce ta farko da za ta wahala. Dole ne za su fito su kare yanci. Idan ka ga mata a cikin wannan rigimar, to kuma sun daure zane suna gwagwarmaya, to kuma abin bai da kyau.
Kawo yanzu hukumomi ba su yi bayani ba a game da dalilan kama waɗannan mata. To amma a cewar kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki Asmanu Muhammadu, rashin mutunta doka ne mafarin ɗaukar wannan mataki.
Da mace da namiji ba wanda ke ƙarshen doka. Duk wanda taka doka, doka tana tare. Bakka zuwa ka tare hanyoyi inda jama'a ke zuwa suna dawowa, ka ce ba a wucewa kuma ba ka da wani dalili, kuma babu sanarwa magajin gari, bai da labari an yi haka sai a ganku bisa hanyoyi kuna neman tada hankali tada tsare-tsare.
A washe garin barkewar zanga-zangar watsi da sakamakon zaɓe, ofishin alkali mai kare muradun hukuma a kotun Yamai ya ba da sanarwar cafke ɗaruruwan mutane da ake zargi da hannu a wannan al'amari. Cikin su har da wasu jagororin jam'iyyun adawa da suka hada da tsohon Prime Minister Hama Amadu da Janar Mumuni Burema mai ritaya. Mafarin fitowar waɗannan mata a jiya. Alhaji Dudu Rahama na cewa za su ci gaba da wannan gwagwarmaya ta neman yanci.
Gwamnati na komai da ƙarfi take son ta yi shi. Kamun nan ba wani amfani bane, bai da amfanin komai illa ƙara mana kuzari, ya ƙara fusata mu akan kuma niyyar da muka dauka za mu tafi
da shi. A dai bangare, wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar Turai da sai da yawo da Majalisar Dinkin Duniya ta gana da dan takarar Hamayya Muhammad Usman a yammacin jiya Litinin a nan birnin Yamai, inda ya yi musu bayani a game da dalilansa na watsi da sakamakon zaben 21 ga watan Fabrairu. Sannan ya damƙa musu kofin takardun da ke kunshe da hujjojin da ya gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa a bisa zargin an tafka magudi. Yana mai ce da su shi ya yi nasara a wannan zaɓe, sai dai ɓangarorin ba su yi wa 'yan jarida bayanin komai ba a ƙarshen wannan ganawa. Sule Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.